Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 29 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan tarihin yadda ake cewa Malam Bahaushe Shanshani. Muna kuma tafi da tattaunawa akan mahimmancin haɗin kan iyali domin inganta zumunci. Sauraro sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a, za mu fara shirin ne da leƙawa jihar Kananda Batun Bindiwa a Najeriya, inda muka tattauna da Malama Zainab Balarabe dangane da mahimmancin haɗa kan ƴaƴa tun suna ƙanana, musamman a inda ake tare da iyali da yawa, domin dasa tubalin ƙarfafa zumunci a tsakani. Ga yadda tattaunawa tamu ta kasance.
Madalla Hajiya Zainab Balarabe, ina miki barka da shigowa shirinmu a wannan rana. Zan je kai tsaye ga abin da za mu tattauna a yau. Za ki samu wani lokaci a gidajenmu na Rotayya, musamman inda ake da mace sama da biyu a gidan. Za ki samu ko mace biyu zuwa uku ko sama. Sai ki ga iyalai ba a haɗa kan iyali tun suna ƙanana, akan bari har sai sun girma, lokacin da abu kuma ya riga ya lallace. Akan ci itace tun yana ɗanye ake lankwasa shi. Maimakon tun yara suna ƙanana, shi mai gida a matsayin shi na namiji mai gida ya haɗa kan iyali, matan shi ya haɗa kan su, ya nuna musu cewa su matan shi ne, kuma ƴaƴan da suka haifa duk ƴaƴan shi ne, a yi zumunci. Sai ki ga an bar kowace uwa daga ita sai ƴaƴanta ta zama ramin kura kenan, daga ke sai ƴaƴanki. A ƙarshe kuma an girma, ba a san cikin su ɗin nan ba, wani ɗan ɗakin ne Allah zai azurta shi. Sai ka ji ai ana wane bai damu da ƴan uwan shi ba, wane baya ma kowa sai ƴan ɗakin su. Alhali tun farko ne ba a nuna mishi cewa ya san cewa sauran ma ƴaƴa ƴan uwan shi ne, ba su juna. Me zaki ce akan haka?
Watan wa'ina al'amari yana faruwa ne tun daga ya gun shi ainihin mai gidan. Idan mai gida bai tsaya tsayin daga ba, ya ga cewa ya haɗa kan ƴaƴansa, so har su girma haka za su kasance. Akwai gidaje da yawa hakan zaki gani, ga sunan babu haɗin kai tsakanin iyaye, ba haɗin kai tsakanin ƴaƴan ma, babu haɗin kai. Ba abun babu daɗi, ba daɗaɗawa. Akwai wani da na sani shi kuma, wallahi matan ba sa da haɗin kai ko kaɗan, amma ya tsaya tsayin daka a kan ƴaƴansa, haɗin kan ƴaƴan shi bai
da
mana ce kun ga girma ku ci kanku, amma yaran ya ce kar su raba musu kan yara. Haka kuma aka yi, yaran haɗin kansu har yau baya da rai ma, Allah ya mishi rasuwa. Amma suna da haɗin kai har yau. Kwanan nan ma aka aurar da ɗaya, waɗanda suke nesa ma duk sai da suka zo suka yi attending ɗin wannan auren.
Na'am.
Aka yi.
Na'am. To anan majiya Zainab, me kike ganin shi ne illar rashin haɗin kan? Rashin haɗin kan wani irin illoli yake da shi?
Yana da illoli da yawa, saboda nan gaba yaran ana ba dole duka su taso su zama dukansu masu kuɗi ba. Wani zai kasance talaka, wani zai kasance Allah ya ɗaga shi, ya ɗauka kashi. To idan babu haɗin kai, ba za a samu taimakekeniya tsakaninsu ba. kin gani shi ne babban illan.
Na'am. To anan tunda ana cewa din yace tun yana danyi ake tankwasa shi. Me ya kamata a ce ce mai gida yayi da uwar gida a lokacin da musamman a inda ake da matan aure sama da daya kila mata biyu ne ko mata uku ko mata hudu. Yaya kamata a ce mai gida yayi kuma hakkin waye? Hakkin namiji ne ko mace ko hakkin su ne su duka?
Hakkin su ne su duka amma yafi karfi akan namijin. Shi mai gida ne shi zai tsaya tsayin daka akan al'amarin cewa a samu haɗin kan gida. Idan haɗin kai bai samu ba ta iyaye to a samu ta gun yaran. Yayi kokari ya tsaya tsayin daka, yayi namijin kokari akan saboda akwai matsala sosai, rashin haɗin kai nan ba ƙaramin matsala bane.
Na'am.
Yake janyowa.
Zaki samu kuma wani lokacin shi mai gida akan ce wai shi yakan zama bakin ganga. In yaje wajen wannan abin da zai ci mata daban, in yaje wajen wacce abin da zai ci mata daban, wanda irin wannan kuma yakan taimaka wajen samun rarrabuwar kawuna tsakanin iyaye mata kafin ma a gangaro zuwa ga ƴaƴansu. A nan ya kike kallon wannan al'amarin, kuma me ya kamata a ce mai gida ya riƙa yi maimakon ya zama bakin ganga tsakanin iyalin shi?
Gaskiya bai kamata a ce mai gida yana kai zancen wannan gun wancan ba, kuma in ya je gun wannan ya nuna ita ce ta ce a gabansa ba wancan ba ruwansa wancan banza ce da wofi ce duka wancan ma haka ya nuna a wannan sai dinga kawo fada ma tsakanin matan gidan. Irin wannan wannan ta fito ta ce mijinta ya fi son ta, wannan ta ce banza ta fi kyan ni dai ya fito da shauransu haka nan. Irin haka yaran suna gani iyaye babu haɗin kai, su ma sai a rashin haɗin kai ya shiga tsakaninsu. Amma idan Allah ya sa mai gidan ya tsaya da ƙafansa ya gyara gidansa, so ba za a samu irin wannan ba. Matsalan mafi yawanci dai daga gurin mai gida yake irin wannan abu.
Na'am. To ita uwar gida kuma wada irin rawa ya kamata a ce ta taka anan, domin zaki samu ita kuma uwar gidan wani lokaci shi yaro ma yana so ya shiga cikin yan uwan shi, sauran yan uwan shi da suke wani ɗakin, sai kiga ita uwa kuma ita take hana ma yarin tana nuna mishi kar yayi abin da yake so yayi din nan. Ita kuma nan ya kike ganin lamarin?
Bai kamata a ce uwar gida tana irin wannan halin ba, saboda in mu ne yau ba mu ne, bata san wa zai rike wani ba a cike, bai dace ba a ce idan ma yaran za su nuna haka ya kamata ita ta nuna ce a'a kar ku yi, in su suna yi ko kar ku yi, ta dage akan haka nan. Haɗin kanku shi ne mafi mahimmanci. Bai kamata ba a ce uwar gida tana zuga ƴaƴanta. A'a, don wa ba san wa zai rike wani ba nan gaba.
Haka.
Amma suka samu wannan haɗin kai, ai sai ki gani wannan yana da matsala, wannan zai solve din matsalansa idan Allah ya sa suka samu haɗin kai.
Na'am. To baya ga haka kuma za ki ga da yawanci ma su ci ga ƴaƴan wani ɗakin ba su ma san su wace ce mamansu ba, saboda irin wannan haɗin kan da ke tsakani, saboda zai shiga ɗakin wannan zai yi abin da yake so, zai shiga ɗakin waccan zai yi abin da yake so. Kuma za ki ga abinci ne yara tare suke cin abinci, ana sa musu kwano guda, wanda aka ce haka ma yana taimakawa zumunci. Yanzu ko za ki samu kowa da kwanan shi, me za ki ce kuma akan wannan shi kuma da illolin rarraba ma wajen cin abinci da ake a yanzu?
Sai an da ji kan iyayenmu sun kokari sosai akan irin wannan haka nan, za ka ga kamar yadda kika ce ba za ki san dan ɗakin nan ba da wancan ɗakin, duk an zama ɗaya. Sai ma dan ɗaki na misali sai ya zaman cewa ya zaman to ya tare a naki ɗakin kamar ke ce kika haife shi ba ni ba, haka kuma nakin ma sai ya zama kamar ni ce na haife ta, na haife shi ba ke ba. Haka nan yana taimakawa sosai wajen haɗin kan yara, kuma cin abinci tare ƙauna yake ƙarawa tsakaninsu sosai. Amma kamar aka rarraba musu kowa ya ci nashi, haka ma an raba kansu ɗin ne ma wannan, kamar an raba kansu ne, amma suna ci yau da gobe wannan ya kin dibi gabana ne mai menene da haka ɗin soyayya ne, duk cikin soyayya ne.
To yanzu dai a takaice wani jan hankali zaki ga iyaye maza da mata baki da na ganin cewa sun haɗa kan ƴaƴansu?
Ina kira ga ƴan uwana mata da kuma mazajenmu akan cewon su kula da sosai akan yara, su tabbata cewon babu bambanci tsakani, ba nuna bambanci, abinda aka siyewa wannan a siyewa wancan, abinda aka hana wannan a hana wancan, duk a haɗa kansu su zauna wuri su zama tsintsiya madaurin ka tsaya ɗaya. Shine haɗin kan yara ita su ma iyaye mata ma su ma su yi kokari su ci damara akan su ganin cewa ƴaƴansu sun hada kai sun zauna lafiya dan su gangaba in sun mutu sun bar su su za su saura da juna suna taimakawa juna su rike junansu su ma kuma su taso da nasu iyalan su ma su nuna musu rashin bambanci ba abin yi bane su nuna musu haɗin kai shine daidai shine wannan maganan jan hankali da zai musu.
Batun raba kwanan abinci fa ga ƴaƴa?
Wannan ba daidai bane raba kwanan abinci ne. A haɗa su ci tare shine yake kawo danƙon so da ƙauna tsakanin su. Amma aka raba kwano ai ba daidai bane.
Na'am. A ƙarshe wani jan hankali zaki ga matasanmu na ganin cewa sun zama mutanen kirki a cikin al'umma?
Ana fatan matasa su ka dinga sanin irin abokan da za ka yi saboda yanzu nan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwa ya lallace gashi nan da irin shegen askin da ake yi din nan ma. Da shauransu sanin za ka san cewa ba shi da tarbiya daga gidansu.
Na'am.
Sai ka kiyaye abota da irin wa'annan ɗan shaye-shaye da shauransu ɗan rokan adda daga yin faɗa fasa kwalba da shauransu. Wanda haka mutum ya san irin abokantakan da zai yi ya nemi mutsatsu na gari don fatan mu kenan Allah ya haɗa su da na gari.
To madalla Hajiya Zainabu Larabe daga kanan Najeriya mun gode kwarai da wannan gudunmuwa taki da fatan nan gaba idan muka kwankwasa kofa za a buɗe mana.
Ina waƙa domin na gode, sannan na san kowa ya sani. Ina waƙa sarki ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa ban mance ban mance ba Hausawa
to ma dalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe masu magana dai kan ce Bahaushe shanshani. Za mu je ga Dr. Sanusi Umar na kwalejin ilimi da ke Kano domin ya yi mana fashin baki kan abin da ake nufi idan aka ce Bahaushe shanshani.
Yau ma dai ina tare da Dr. Sanusi Umar, malami a babban kwalejin ilimi da ke jihar Kano a Najeriya. Dr. barka da shigowa.
Barka dai Hajiyawa.
Masha Allah. Wai dakta, nakan ji akan ce wai Bahaushe shanshani ko kuma a ce ai shanshani ne wannan. Me ake nufi idan aka ce Bahaushe shanshani ne?
To, Bahaushe dai an sani wata kabila ce da ke yauje a yammacin Afirka.
Na'am.
Da Hausa ake ce Hausawa. Suna nan za a gan su dogaye da launin baƙar fata. Mutane ne masu tsawo yawancinsu. Kuma an san su da tafiye-tafi
na
bayan ƙasa. Amma shanshanin wannan kalma ce ta wani ƙwaro mai ƙafafuwa da yawa.
Na'am.
Saki da wani ja a jikin shi wanda idan ka gan shi yanzu kafin ƙirtawa idanka za a ga ya ɓace saboda saurinsa. To wannan ƙafafuwan ne aka kalawa Bahaushe cewa ya kama da shi. Shi ne aka yi aro. Aka gwada Bahaushe cewar shi kamar shanshani. To Bahaushe yana zaune ne a Sahel area. Wuraren da aka sani a rayuwar mutane cewar idan mutum ya zauna a nan wurin akwai abubuwa da yawa da zai samu kamar yadda wasu a duniyar a wasu gurare da Allah su ma hore musu. To duk wanda yake zaune a ƙasashe kamar Nigeria, Niger da Kamaru da Sudan da waɗannan suna da alaƙa da Bahaushe. To wato a tarihi Bahaushe yana da wuri da yake zaune, akwai wurin noma, akwai ruwa, akwai dabbobi, abubuwa dai da za su raya shi. Sannan Turawa da Laraba sun zo sun tarar da shi a wurin hanyoyi kafin zuwan Bature wanda ake cinikayya zuwa arewacin Afirka da Larabawa.
Na'am.
Su kansu tura ma wasu sun taho ta nan wuri. To kaga kenan inda ma Allah ya halicci Bahaushe ya ba shi dama da zai zamanto mutum ne wanda zai samu hulɗa da wasu jinsi na mutane wanda suke nesa da shi kuma shi ma zai iya fita. To kuma ga shi kuma Bahaushe kamar kabila Igbo ne ko Yoruba shi ma yana da motsi a bayan ƙasa. Duk lokacin da zamanto kana da wannan hali to za a ga cewa kana yin wani abubuwa da zai zama arziki da abin hannu ko kuma abin da za ka rayu da shi.
Na'am.
Shi ko baya samu a wurin da kake zaune sai ka fita. Ko ka fita ka nemo ko a zo a kawo ma ko kuma ka je ka ɗauko ka kawo.
Wannan dakta ban da tsinin fashinka ba kenan wannan ya yi kama da abin da ake cewa na zaune bai ga gari ba?
Ya zaune bai yi gari ba haka ne kin ga ko Bahaushe shi ya faɗa haka saboda haka ba zai zauna ba sai yana da wannan tunani cewar in yana so ya ga wata duniya to sai ya fita in yana so ya zama wani arziki sai ya fita.
Na'am.
Bayan haka kuma akwai al'ada da ya sami kansa a ciki ta yanda shi in ya tafi wajen kowaye ya yi ciniki da shi to ko zaune yake a garin. To abubuwa ko ba zai koyi harshen ka ba da wuri sai ka koyi nashi.
Na'am.
Zai siyar ma da harshen ki ya faɗa shi zai gaya ma sannan sai kai ka kwaikwaya in ma kana da shi kai ba zai riƙe naka ba sai dai ka zama ina shi to kaga harshensa yarensa kenan zai ɗaukaka a wannan wurare da muka lissafa su daga Sudan zuwa har zuwa Senegal har zuwa wato Gambia har zuwa Sierra Leone duk waɗannan duk inda ka sani a nan yammacin Afirka Bahaushe ya je ya kai kansa ko ya kai hajarsa.
Na'am.
Kuma wuraren da Bahaushe yake zama za ki ga duk inda ya zauna sai ya mai da shi birni saboda mutane ne masu haihuwa masu yawa a bayan ƙasa. Kamar yadda wasu ke faɗa, za a iya samun yawan bahaushe a bayan ƙasa yanzu wajen miliyan 150.
Na'am.
To kaga kenan mai wannan harshe za a nemi cewar lalle sai an koyi harshensa, kuma za a koyi harshensa, kuma za a martaba shi. To wannan inda zai zauna kira kamar gari kamar kan Zaria. Duk waɗannan wurare ne da suke tara al'umma, wato inda ake cewa lokacin da bayan yakin duniya na biyu, a nan waɗannan wurare an samu mazauni da aka ajiye mutane waɗanda ake ganin asalin Hausa ne. Koda Wangarawa ne ma za a ɗauki su Hausa ne, koda Fulani ne Hausa za a ɗauki su. Shi ne aka samu gari kamar ko unguwa kamar Tudun Wada, su Birgir, su gashi nan dai za ki ga wanda ya shafi sojoji.
Na'am.
Kuma a sojojin wanda in sun zo garin Hausa za su yi, kin ga a wata duniyar ma da aka ɗauko su garin Hausa aka zo aka ajiye su, a nan aka samu birane.
Na'am.
Ruwa suka tashi tun daga 1945 misali.
Kwaya idan kwaya ta narke ba, ta kan sa mutum ya hau kace, ta kan sa mutum ya lallace. Kanya ne roko, ai molo ya roko, gajini ya bambo ya roko. Don Allah ne roko, mamari kude na can kwaya. Kwaya kusan ba ita mafi face, na samu kuɗi na na sai kaza, a zo ya mu. Na dauki nyan na yayyage, na dauki rejin ta yayyage, ta kamari na kayan ji mutum da elementa, ya zo kwalta ya zauna sab.
To madalla masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga Dr. Umar da ƙarashin fashin bakin da yayi mana akan kalmar nan da ake cewa Bahaushe shanshani.
To a irin wannan tafiye-tafiye na malam Bahaushe, a iya cewa a nan ne ya rika yada harshen shi, ko kuwa a ya rika yadawa har da al'adunsa?
Wato daman da al'ada da harshe suna tafiya ɗaya.
Na'am.
Shi Bahaushe yana tafiya ne domin duk tafiyar da yi domin arziki zai ji nema. To ko zai ɗauko wani abu wanda ba shi da shi ya kawo gaba. Kowa an kace masa ɗan Maroko a kan ga Bahaushe ya san wata riga ce wadda ake amfani da ita.
Na'am.
Abin haka da ya shafi al'adar Larabawa ya ɗauko ta. Yawanci kuma daman wato Hausawa da Bare-bari suna da alaƙa da waɗannan mutanen Larabawa na arewacin Afirka.
Na'am.
Kuma kin ga Balarabe wanda bai kai matsayin Balarabe ba na Saudiya ko na wani Maghrib da sauran na Maghrib, shi ne ake ce da Babas. To shi ne Bahaushe sai ne da shi Bare-bari. Daga Bare-bari ya dawo shi kenan, shi kuma ya zama Kanuri. To wannan Kanurin kuma da wasu su ka taho saboda wasu halaye na daga yaƙi ko na daga kasuwanci ko na balaguro canje gari da sauransu. To shi ya ba shi dama ya zama cewar shi Bahaushe ya samu kansa a matsayin da yake koyon al'ada, sannan kuma yake wato ya da harshensa.
Na'am.
Tunda inda ya tafi misali zai tafi da waƙarsa, zai tafi da kasidarsa, zai tafi da abubuwa na shi, kuma zai ɗauko wasu, in ya ɗauko nan kuma zai murta ko ya jiya ta zama tashi. Da kaji kenan yana ƙarawa ƙarfin harshensa ƙarfi, kuma ya fita ya gano abubuwa, ya kuma kafa su, kuma ya je ya siyar, kuma ya su.
Haka. To duk da haka dai, bisa dai wannan kalma da muka ɗauko da ake ce ma Bahaushe shanshani, wanda ya nuna kamar yadda kai bayani, wato tafiye-tafiyen da malam Bahaushe ya riƙa yi ne a wurare daban-daban inda ya shiga duniya, kuma wajen neman arzikinsa. Kenan a nan shi malam Bahaushe kenan ba wani abu da yake koyowa daga irin wuraren da yake zuwa ɗin nan, sai dai shi kawai a koya daga gare shi, ko shi ma ya riƙa koyo wasu al'adun da kuma wasu harsunan na wuraren da yake zuwa.
Shi ne na gaya miki yanzu misali, ai za ki ga rigar Bahaushe doguwa ce, tana da alaƙa da rigunan da mafi yawancin mutane a da
Na'am.
Shekaru kamar 30 zuwa 40 baya da su sha sawa larabawa.
Na'am.
Waɗannan babur gori ya ce da hula a kansu. Sannan kuma wato zai koyi abubuwa da ko tsarin mulkinsu ma, kamar misali yanzu Kano Emirate da kuma Hausa Empire da aka yi. Ga sunan dai waɗannan abubuwan wato mulki ne, garuruwa ne wanda suke da mulki mai ƙarfin gaske, wanda suna tura mutanen su koyo harkar mulki su kawo garinsu. Kin ga kenan ya koyi abubuwa.
Na'am.
Shi ne za a samu sun mahotiyi misali harkar shari'a, za a samu malamai, za a wurare su koyar, kai har Turai ma sun yi, wanda za ki ga a Turai akwai wurare na da ake karatu kamar wannan London School of Economics haka, akwai inda ake koyar harshe da al'adun Bahaushe.
Na'am.
Sun ga wato alaƙar ta fito tsakanin waɗanda suke mulke mu a Najeriya da kuma mu da aka mulka. Da tsarin mulkin mu na gargajiya na musulunci ne gina suka mai da shi, sun ga an samu taya da kuma koyan abubuwa da yawa. Tunda ko wasu ɗankunan da muke kwafowa ake gano da shi, ake shigo da su garin nan, wanda ake canja su su yi irin kama da Turawa na Larabawa su.
Na'am.
Kuma su ma su yi kama da irin namu. Kamar misali aka ce ƴan Tambuti. Sun ga ana nufin Timbuktu mutane ne waɗanda su waɗannan wato Larabawa ne amma na arewacin Afirka.
Na'am.
To rigunan da suke sawa za ki ga an ɗauko su an kawo cikin garin Kano ga Ghana da Niger da suke maru da su don ana amfani da su, wanda harkar ta ce ta cewar kusan al'adun kakaya kusan iri ɗaya.
Na'am.
Da kin gani cewar Bahaushe shi ma ya aro ya ƙara wa kansa abubuwa, tunda in ka ɗauko abu dole kai masa suna. Ma can ka ɗauko to in ma ba za a iya faɗa ba sai ka karya bakinka yadda za ka iya faɗarsa, misali ka hausanta shi.
Na'am.
To irin waɗannan abubuwan su ne, akwai kalmomi da yawa da suke nuna irin waɗannan cewar an samu wato alaƙa tsakanin wasu alƙaryun da Bahaushe.
Na'am. To madalla Dr. Sanusi Umar, muna godiya da wannan gudunmuwa da fatan kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ƙara shigo mana da kuma wani abin da ya shafi Bahaushe da al'adunsa da ma wani yankunan na wasu yankunan namu da ke nahiyar mu ta Afirka. Mun gode ƙwarai Dakta. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Jili Leras Gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin, da abokiyar aiki na Zarau Aminu Fage da ma dukkan sauran abokan aiki. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri, sai an ji muku daga nan Washington DC.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.